sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Alhamis, tare ga watan Satumba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Alheri da kanin labaran duniya.
To, Muhammad, shugaban Amurka Joe Biden zai gabatar da wani sabon tsarin yaki da cutar corona a wani jawabi da zai yi yau da rana a fadar White House biyo bayan karin masu kamuwa da cutar a kasar. Korea ta Arewa ta gudanar da wani faranti yau Alhamis da karnuka da dawakai da kuma turoptoci, sai dai babu makamai masu linzami kamar yadda ta saba. Babbar kotun ƙasar Malaysia ta yanke hukuncin goyon bayan wani gungun mata da suka nemi a ba 'ya'yansu da aka haifa waɗansu ƙasashen waje 'yancin zama 'yan ƙasar ta Malaysia.
To, kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa hukumomin kiwon lafiya matakin farko a jihar Kanan, Najeriya sun fara ɗaukan matakin shawo kan cutar polio na muhalli da tabilla a jihar.
Za a yi zaɓe irin na wannan duku domin wannan yankin, wato daga kafin mu ne da kullum da akwai wani da ba ta zuwa a yi musu, domin a kare raguwar yaran tun za mu koma ko mu yi wannan duku.
Bayan nan kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar Niger da ke Najeriya ta sanar da rasuwar mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora, Alhaji Sa'idu Namaska. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za mu gabatar da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugaban Amurka Joe Biden zai gabatar da wani sabon tsarin yaki da cutar corona a wani jawabi da zai yi yau da rana a fadar White House biyo bayan karin masu kamuwa da cutar a kasar. Kakakin fadar White House Jen Psaki ta shaidawa manema labarai jiya Laraba cewa Biden zai gabatar da waɗansu hanyoyi shida da za su taimaka wajen samun ƙarin Amurkawa da za su yi rigakafi, da zai hada da neman haɗin kan kamfanoni masu zaman kansu. Jawabin na Biden na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da fuskantar masu kamuwa da COVID-19 da waɗanda ake kwantarwa da kuma masu mutuwa sakamakon kamuwa da nau'in Delta da ya maida hannun agogo baya a yunkurin yi wa tarin Amurkawa rigakafi da gwamnatin ta yi a watan farko na kama mulki. Galibin waɗanda suke kamuwa da cutar waɗanda ba su yi rigakafin ba ne, da suka hada da yara da dama da ba su kai shekarun da za su yi rigakafi ba. Ƙungiyar likitocin ƙananan yara ta Amurka ta ce an samu ƙarin ƙananan yara da ke kamuwa da cutar da ya kai 770,000 tsakanin 5 ga watan Agusta zuwa 2 ga watan Satumba. Korea ta Arewa ta gudanar da wani faranti yau Alhamis da karnuka da dawakai da kuma turoptoci, sai dai babu makamai masu linzami bisa ga hotunan da aka yayata. An gudanar da faratin ne da tsakar dare na tunawa da cika shekaru 73 da kafa ƙasar ta Korea ta Arewa. Waɗansu masu sharhi sun sa zuciya Korea ta Arewa za ta yi amfani da wannan lokaci wajen gabatar da waɗansu manyan makaman yaƙi kamar yadda ta saba yi a lokutan baya. A maimakon haka, aka gudanar da bikin cikin al'ada farin kaya, aka yi fareti da dawakai da karnukan aikin tsaro da kuma motocin aikin kashe gobara waɗanda suka yi jerin gwano suka kewaya dandalin Kim Il-sung. Wannan shine faretin soji na uku da Koriya ta Arewa ta gudanar cikin shekara guda, kuma na farko tun da shugaba Joe Biden ya hauka raga mulki. Waɗansu suna ganin shi a wani matakin matsawa Amurka lamba yayin da tattauna tsakanin kasashen ta cije, duk da cewa ba yi tsokana kamar lokutan gwajin manyan makamai a baya ba.
Anjima kaɗan Alheri za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. Najeriya ta samu ɓullar ƙwayar cutar polio na muhalli fiye da 120. Wannan na zuwa ne bayan shafa shekara guda da samun takardar shaidar kawar da kwayar cutar shan inna kasar baki daya. Tuni shugaban asusun tallafawa kananan yara na UNICEF a Najeriya, Peter Hawkins, ya bukaci shugabannin arewa da sarakuna da kwamiti da ke kula da cutar polio da su zage damtse domin shawo kan wannan kwayar cutar shan inna na mahalli da aka samu a wasu sassan kasar. Wakilin Mubaraka Bashir na dauke da cigaban rahoton.
Kimanin watanni biyu da suka wuce a jihar Kano aka samu bullar kwayar cutar polio na mahalli a kananan hukumomi guda biyu da suka hadar da na Nasarawa da na Gwale, wanda tuni ma'aikatan lafiya suka ziyarci waɗannan kananan hukumomi domin tabbatar da ba a san me ya faru har aka samu bullar wannan kwayoyi. Mun samu zantawa da masu aikin digon allurar polio na gida-gida wacce ta nemi a saka ya sunanta ta ce kila wasu sun amince cewar wannan kwayar cuta da aka samu ba shi da illa, wasu kuwa aka san haka ne zai faru.
Da ba an ce polio type 3 ba, kuma yanzu me ake nema duk irin wannan? To kin ga gaskiya akwai mutane da yawa wanda a yanzu a dawo kuma a ce musu wai an samu ballar polio, akwai wanda gaskiya ba za su yadda ba. Ina ganin a cikin kaso 100 ina ga sai dai 50% za su iya yadda, 50% za su samu tarbiyya gaskiya.
Wani mai aikin sa ido na gidauniyar Adamu Abubakar Gwarzo Musa Abdullahi Sufi yace babu alama al'umma za su razana da wannan kwaya na cutar polio na mahalli.
An samu kusan samar guda 120 yanzu a Najeriya, kuma duk bangarori daban-daban na fadin Najeriya. To amma gaskiya akwai kokarin zaton cewa ba za a samu razana ba, domin tsarin da ita Najeriya take kokari wurin yakar wannan abin, akwai tabbacin cewa za a ci nasarar wannan, kamar yadda aka yaki wancan wanda yake shine mafi muni na polio wanda aka samu wannan certificate. Cewa su shugabannin kasa da malamai da sauran al'umma wanda suke masana da gwamnati a cigaba da kokari wurin wayar da kan al'umma su gane muhimmancin tsafta a cikin al'umma.
Mun kuma zanta da sakataren zartaswa na hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano Dr. Tijani Husaini, wanda ya kare haske kan wannan kwayar polio na mahalli da aka samu.
Vaccination vaccine drug polio virus ita kuma ta zubulla ne domin mutane da wanda za su iya kamuwa ita kafa ta kanshin ne nan saboda immunity is low. Ta wannan aka samu, so ba polio muka samu ba, mun samu abin da ake kira vaccine drug polio virus.
Ita ma din ai kuma naji ta ce tana dan sa kafa ta dan shanye ko
tana dan sa kafa ta shanye, amma ba wild polio virus ba ce.
Ya kara da cewa tuni suka fara gudanar da bincike kan wannan matsala.
Allurar rigakafin su take yaya asibitoci suke ko an samu mai irin wannan kwayar cuta wanda ba ma sa rai cewar za a samu saboda matakai da aka dauka na dakile ita cutar. Za mu yi abin da ake kira campaign, za a yi zagaye irin na wannan dugu domin wannan yankin, wato rigakafin mu ne da kullum da akwai wanda ba sa zuwa a yi musu, domin a kare rabuwar yaran to za mu koma ko mu yi wannan dugu.
Dr. Tijani ya ce yana mai kara jan hankalin al'umma da su kwantar da hankalinsu cewar ba kwayar cutar aka samu a jikin wani yaro ba, illa a mahalli wanda kuma za a shawo kansa a kankanin lokaci. Baraka Bashir, muryar Amurka daga Kano a Najeriya.
A gaida Baraka Bashir, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga alheri da labaran duniya kashi na biyu.
Babbar kotun kasar Malaysia ta yanke hukuncin goyon bayan wani gungun mata da suka nemi a ba ƴaƴansu da aka haifa a kasashen waje ƴancin zama ƴan kasar Malaysia. Kundin tsarin mulkin kasar Malaysia ya ba maza ƴancin ƴaƴansu da aka haifa a wata ƙasa damar zama ƴan kasar Malaysia, amma mata ba su da wannan ƴancin. Sai dai alƙalin babbar kotun Akhtar Tahir ya yanke hukunci yau Alhamis cewa dokar zama ɗan ƙasa tana da rauni idan aka yi amfani da ita ita kaɗai, sabili da haka tilas ne a ga mata da dokar da ta haramta nuna wariyar bisa dalilan jinsi. Masu goyon bayan ƙalubalantar dokan ƴancin zama ɗan ƙasa sun ce dokar tana tilastawa matan ƙasar Malaysia su ci gaba da zama a auren da ake cin zarafinsu domin su zauna da ƴaƴansu. Suka kuma ce ƴaƴan sukan fuskanci ƙalubale wajen cin moriyar ayyukan gwamnati da aka yi domin jin daɗin rayuwar al'umma, kamar samun ilimi da kuma kula da lafiyarsu. Gwamnati ta nemi a yi fatali da ƙarar da matan suka shigar. Izuwa yanzu dai gwamnati bata mai da martani kan hukuncin da kotun ta yanke ba. Daga ƙarshe, shugabannin adawa da masu sa ido a harkokin zaɓe masu zaman kansu sun ce bisa ga dukkan alamu zaben majalisar dokokin kasar Rasha da ake shirin gudanarwa cikin makonni biyu masu zuwa zai kasance mafi rashin sahihin hanci tunda Vladimir Putin ya hauka ragan mulki shekaru 21 da suka shige. Binciken ra'ayoyin jama'a dangane da zaben na nuni da cewa kashi 26 na al'ummar kasar Rasha ne kadai ke shirin zaben jam'iyyar United mai mulkin kasar Rasha ranar 19 ga watan Satumba, adadi mafi karanci tun shekara ta 2008. Duk da haka abokan hamayya Putin kalilan sun hakikanta cewa zai lashe zabe sabili da za a tafka magudi a rufewa masu kushewa Putin baki a hana yan takarar da suke neman tsayawa takara ba tare da jingina da wata jam'iyya ba da musgunawa masu kada kuri'a da kuma ba masu kada kuri'a tukuicin kudi. Kafofin sadarwa na gwamnatin Rasha sun yi watsi da korafin yiwuwar magudin zaben suna cewa kamfeni na kasashen yammaci da nufin bakanta zaben suka kuma ce za a ƙara samun rahotannin kanzon kurege yayin da zaben ke karatowa.
A gaida Alheri Grace Abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To za mu rufe taskarar hotonnin namu a Najeriya, inda gwamnatin jihar Niger ta sanar da rasuwar mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora, Alhaji Sa'idu Namaska. Sarkin ya rasu yana da shekaru 84 a duniya bayan ya shafa shekaru 47 a kan karagar mulki. Ga Mustapha Nasir ba tare da ƙarin bayani.
Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta sanar da rasuwar mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora, Alhaji Sa'idu Namaska. A wata sanarwa daga sakataren gwamnatin jihar Niger, Alhaji Ahmad Ibrahim Matene, ya ce sarkin ya rasu ne a asibitin Nizami da ke Abuja fadar gwamnatin Najeriya a sakamakon fama da rashin lafiya.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mai martaba sarkin Sudan, Allah ya dauki rayuwansa, ba wani abin da za mu ce na farko muna juyayi a gwamnatin ce, duk wanda ya san masarautar Kwantagora, duk wani yaro kina dan shekara 40 zuwa 45 bai san kowa ba a masarautar nan wanda ya wuce mai martaba sarkin Sudan. Ya yi rawan gani na haɓaka tarihin wannan masarauta, ya jawo abubuwa na cigaba a wannan masarauta. Yau ina alfahari da cewa yana da jama'a da yawa, shi karan kanshi iyalinsa yana da jama'a wanda yake kowa ya san da zamansu kuma da abubuwan suke yi a wannan masarauta.
Shi ma dai kwamishinan ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Niger, wanda basalake ne a masarautar Kwantagoran, ya bayyana rasuwan sarkin a matsayin babban rashi a arewacin Najeriya.
Wannan rashi ba rashi ba ne kawai na jihar Niger, wannan rashi ne na arewa gabaki ɗaya da Najeriya. Ba wanda zai iya misalta maka yayin da muke ciki a yanzu na wannan rashi. Idan ka yi hankuri to komai na da iyaka. To wannan abu da ya bar mana ba abin da za mu ce sai Allah ya ba mu ikon riko da shi, don da ko a bayan shi in Allah ya so ya yarda kasan nan za ta zauna lafiya kamar yadda ya koyar da mu.
Sarkin Sudan na Kwantagora, Alhaji Sa'idu Namaska, wanda jika ne ga Umaru na Gwamatsi wato jinin Shehu Usmanu dan Podio, ya rasu yana da shekaru 84 a duniya bayan da ya share shekaru 47 a kan karagar mulkin masarautar Kwantagorar. Kafin rasuwar sarkin dai shi ne mataimakin shugaban majalisar sarakuna ta jihar Niger. Da misalin karfe 4 na la'asariyar wannan rana ta Alhamis ne dai ake gudanar da jana'izar marigayi sarkin Sudan na Kwantagorar. Mustapha Nasir Bakari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasir ba tsare da wannan rahoton, kada amanta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Afiya uwar jiki, jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau zamu yi magana ne akan cutar da ake kira da Marburg virus. Marburg virus cuta ce mai hatsari da ke da saurin yaduwa a cikin al'umma, kuma cuta ce da aka samu bullarta a wasu kasashen Afrika kamar Guinea bayan mako biyu da kasar ta sanar da cewa ta yi nasarar kawo ƙarshen cutar Ebola. Sai dai kuma hukumomin lafiya a Najeriya, musamman ma hukumar kare yaduwar cutuka ta ƙasa NCDC, ta ce suna sanya ido don kare bullar cutar a Najeriya. Tare da ni a cikin shirin akwai likita mai duba marasa lafiya kuma mataimakin darakta na cibiyar shan magani da karbar haihuwa ta Shifa da ke karamar hukumar Karu a Abuja. Kazalika kwararre ne kan maganin cutuka masu yaduwa, wato Dr. Isa Adamu Mavu. Likita, barka da wannan lokaci.
Barka mu da warhaka.
To likita, masu sauraron mu za su so su ji karin bayani kan cutar Marburg virus.
Marburg virus disease, ko kuma mu ce Marburg hemorrhagic fever disease, cuta ce wanda takan yawan auku dama, misali a kasashe da dama, amma ya zamto cewa akwai kasashen da ba sa cika samun wannan cutuka da yawa. To amma Marburg virus disease ko cuta ce wadda take da daukan hankali musamman a West African countries, misali kasashen Afrika ta Yamma, kuma ko kwana-kwanan nan an samu abin da ya shafi bai wuce mako biyu da wani abu aka samu, kuma lafiya ta duniya ta gudanar da wasu bincike suka gano cewa a kasar Guinea tare da akwai wasu da suka dan samu matsaloli irin wannan. Bayan an yi wasu yan guje-guje aka gano cewa ita wannan cuta ta Marburg virus disease sai take tattare da wannan.
Shin menene alamomin cutar?
Idan aka lura musamman ta abin da shafi alamomin cutar, takan kama da wasu al'amura da suka faru na Ebola da suka wuce kwanakin baya can wasu lokuta. To amma inda suka bayyana suka bambanta shine akan tarar da cututtuka da dama da suka iya nuna kawunan su ko su nuna misali alamomin su sun sha bamban da irin wannan. Amma gaskiya abin da shafi domin jiki ko zafin jiki da sauransu na yadda mutum zai iya lokaci kankani kaga mutum ya shiga wani yanayi, so hakan yana kusan kama da cutar Ebola, duk da ma ba haka din bane. Mukan kira irin wannan cutuka da ma viral hemorrhagic diseases, wato akwai abin da shafi bulkulan jini a jikin mutum ko mutum zuban jini. To sai zama to galibi za mu san masu kallon mu da sauraron san cewa wannan cutuka hukumar lafiya ta duniya ta kamar da hankali akan, saboda a kankanin lokaci sai shiga abun ya kai ga yadda ba a tsammani, misali kama daga ita Ebola har zuwa abin da shafi coronavirus da sauransu da aka yi ta kwanakin baya. To akwai alamomi da suka bayyana, kaga cututtuka sun yi kama da juna, amma kuma ba wato abin da ya shafi bincike kawai na ɗakin guje-guje shi zai bayyana da an dan samu hala wasu ƴan bambance-bambance tsakanin su. Wato kamar yadda na faɗa da farko, alamomin sun haɗa da alamomi da yawa da suka daga ciki akwai abin da ya shafi zazzabi kamar zafin jiki, sannan ana iya kuma samun galibi kaga zazzabi da ciwon kai. Na san a kasashe da dama an san cewa har sukan ce zazzabi da ciwon kai kamar abokan juna suna tafiya tare. So gaskiya hakikanin gaskiya akan samu zazzabi na abin da shafi zafin jiki, sai kuma ciwon kai da yawa akan samu, ma idan akwai alamun da akan samu daga baya zaman to koda ya shafi abincin da mutum ya ci, daga baya kaga mutum bai iya, ko a ce mutum yana gudawa, ko a ce dai daga baya cikin sa ba lafiya yake ba, akan yana dai bayan gida ba akan daidai da ya kamata ba. Sai kuma mutuwan jiki, don abin da ya shafi garkuwan jiki zan so a ce masu kallon mu sun san cewa duk abin da ya shafi irin abin da ya shafi na cutuka da ake kira hemorrhagic fever sun sukan kai ga a lokaci guda sun illata jiki gaba daya. To kin ga zaki shedan cewa daga baya abin da ya shafi garkuwan jiki da kuma rashin karfin jiki zai bayyana dole, kaga mutum bai iya tashi tsaya ko ya dan yi tafiya karama daki ko zuwa waje. Idan mutum ya jikkata da yawa daga baya na ake samu wasu abubuwa irin wayannan rashin tafiya ko rashin tashi ya dan wasu abubuwan da ya kamata yi daga baya, amma zafin jiki da ciwon kai da mutuwan jiki sosai mutum bai iya baida garkuwan jiki, to wannan su suka fi yawa daga baya. Sai kuma abin da ya shafi idan aka samu matsaloli da yawa kamar complications misali, to zaki ga mutum daga baya hala daukan sa ba zai iya wasa ba sai ai ga an masa, ko daukan sa hala ba zai iya tashi ba sai an dauke shi ko wani abu. So wannan shine most of the stage na complications da akan, wato in ya kai ga abubuwa sun kai ga wani yanayi.
To likita, likita kamar su suka fi kamuwa da cutar.
Bisa ga dukkan alamu hukumar lafiya ta duniya bayan bincikinta da ta yi sosai za a gano cewa akwai waɗanda sukan samu dama, misali can garkuwar jikin su bai da ƙarfi sosai kaman abin da muke kira immunocompromise, wanda dama yanayin jinsu na abin da shafi garkuwar jiki ba su da shi, imma ko daga abincin da suke ci ne ba sa samun abinci mai gina jiki da kuma garkuwar jiki, ko kuma ne duk lokaci abin da shafi talauci na nan shi ba, misali mutum bai iya cin abincin da zai gina masa jiki da sauransu, ko kuma akwai cututtuka da suka dan addabi mutum daga bayan halar garkuwar jikin sa bai iya kan cutar da take shigowa daga jiki. To sai ga duka dai wannan shi yakan sa daga bayan garkuwar jiki ta zamanto ba ta da ƙarfi, sai ga cututtuka suna shiga. A hukumar lafiya ta duniya ta lissafa wannan alƙaluma game da akan mutane, misali sai kuma waɗanda kawai kin san kamar wanda ya shafi kaman barkewar wannan kaman outbreak, misali akan samu cututtuka barkewar cututtuka lokaci guda, to aka samu wannan a lokaci guda kowa yana iya shiga cikin wannan alamar matsala da aka shiga, misali saboda abu ne wanda ya kai ga ana iya is transferable, wato kaman ana iya daukan sa daga mutum zuwa mutum ko nan zuwa anjima zuwa wasu lokuta, to sai ga ya samu yaduwa a cikin mutane a karamin lokaci sai ga abun ya kai ga wani yanayi. Amma wanda suka fi kamuwa gaskiya sai waɗanda suke da cututtuka ko wanda suka dan manyanta da yawa garkuwar jikin su ba ta da ƙarfi, don idan mutum ya manyanta sosai shi ma akwai abin da ya shafi na bulbulan garkuwar jiki ko bulbulan jini da kuma abin da ya shafi taimakawa garkuwar jiki shi ma yakan zama tuwaya ƙasa saboda shekaru. To gaskiya in ba waɗannan ba to sai wanda kawai abun ya zo ya riske su lokaci guda, kaman misali zan bada misali da aka a zo a samu lokacin barkewar cuta lokaci guda, to sai ga kusan kowa ya riga ko kowa na iya samun hatsarin kamuwa da wannan.
Shin mai fama da cutar zai iya yada ta ga mutane?
Eh, kware kuwa abin da ya shafi cutar ita wannan cutar akan yada ta saboda mu'amala da juna, misali akwai abin da ya shafi kaman mu asibiti abin da ya shafi jini, yadda za a dauki jini a wasu abubuwa, ko a gida misali idan aka samu matsala irin wannan a ce kuma daga baya jinin sa zai wanda ya kamu da cutar yana iya jinin sa na iya shafan wani ko ya gurbata ya taba wani, misali ke sa zaki ga ko a asibiti muna amfani da hangulo misali safar hannu da sauransu saboda imma jini ne imma wani abu ne na jikin wanda bai da lafiya mara lafiya, to ba daidai bane a ce ya taba ka kai kuma mai kula da marasa lafiya. To haka nan a gida idan ya zamto cewa mutum ya ji ciwo, to ana samun dai tun da mun magana cewa is one of the hemorrhagic fever conditions, irin wato kenan jini yana iya bulbula a jikin mutum, sannan idan jinin ya taba wani lallai in jinin na kunshe da wannan kwayar cuta tana iya kama wani, to kin da kenan yaduwar ta na daga cikin misali abin da shafi jini taba nan ko ya taba wani misali, sai kuma shi ma daga cikin abubuwa da akan same su ta hanyar saduwa, misali don idan akwai saduwa sannan ba tare da kariya ko wani abu ba lallai bincike ya nuna cewa akwai alƙaluma da suka nuna cewa mutum yana iya bayan ya kamu da shi yana da shi, misali yana iya kuma shafa wani har yanzu. Na san dai maganan taba jini ko wani abu ya fi yawa asibiti ma mun san da dama kan je asibiti da suna za a samu sauki ko lafiya, daga baya sai kaga an samu wasu yan kurakurai wanda daga baya za a ga wani ya je lafiya lau asibiti sannan kuma ya dawo da cuta ko wani abu. Waɗannan su ne ƙananan hanyoyin da lallai za ki ga ba wuya ki ga mutum ya kamu da waɗannan abubuwa kwarai kuwa. Akwai alƙaluma da suka nuna cewa sai idan da ciwo, wasu alƙaluma kuma sun nuna cewa gaskiya idan kawai jinin mutum zai taba ka a hannunka misali jinin wanda yake da cuta, so akwai alƙaluma da suka nuna cewa kana iya kamuwa saboda hukunci da suka bada na cewa ita fata ita ma tana da wani abun da take shinshinawa kaman mutum ya sansani wani abu, misali alƙaluma da suka goya baya akan wannan suna ganin kaman cewa idan jinin mutum zai taba ka baka da safa a hannu ko wani abun kariya kai ma a hannunka, akwai yiwuwar cewa kana iya kamuwa da wannan ba ma cutar ma bugu kai ko wace irin cuta da dai a jini akan same ta, sannan kai mai ɗaukar jini ko mai kula da mara lafiya jini mara lafiya na iya taba ka, to kana iya shiga kuma kaga kenan a sai kana iya shiga yanayin hatsarin kamuwa. To amma na san hukuncin su shine aya ita fata ta jiki ta hannu ko ta jiki misali tana iya shinshina jinin wanda kai wannan, to kaga daga shinshina ake gani za ta iya jin wani abu daga nan ita ma fata, to tana iya kuma soso abin da ta samu kaga daga nan sai a samu matsala. Dama tunda mun san asibiti ba gida bane, ya kamata idan muka je asibiti balle ma yanzu wannan cutar corona ta sa ko ina ana amfani da safa hannu misali da kuma abin da ya shafi abin nan na rufe hanci da baki ko wani abu, to kin ga idan aka amfani da mask na takunkumi abin da shafi na abin da za a ji kwarin sa asibiti ko wani abu dun da dama za ki mutane a asibiti wasu musamman mata hala sai ki ga suka maida asibiti da kaman gida a wurin su a zauna anan a tashi a koma nan
to likita daga karshe wace shawara zaka ba wa masu sauraron mu dan daukar matakan kariya game da cutuka
a shawara da zan bada san cewa asibiti ba gida bane kuma kariyar cuta ba ma da sai mutum ya je asibiti ba ko ina yake hukunci ya fara kansa na cewa ya kare kansa daga ciki akwai abin da shafi sa takunkumi na tsare na baki da kuma hanci sai kuma mutum ya zama to cewa idan asibiti yake ko ma a gida yake bai kamata kawai mutum ya ji ciwo jini na fita a jikinsa sannan a ce har ka sake a ce jini ya taba ka ba kaga kenan mu ma asibiti gashi ka zo baka lafiya kana iya zuwa baka yi bayani baka da lafiya a za a duba ka to amma dole sai an tarar da cewa an sa matakan kariya misali da maganar takunkumi da kuma maganar safan hannu da sauransu duka wannan dai saboda ya zama cewa wannan cuta da ake son a gano ma ko wace ce a jikinka bata yadu zuwa wasu mutane ko kuma ga mai baka taimaka maka cikin rashin lafiya ba to shawara ita ce kawai mutum ya tabbatar da cewa ya kare kansa daga wannan ta bangaren rashin shiga mutane ma da yawa
to masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki nake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Isa Adamu Mabo sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya
a gaida Hawwa Umar yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aika mana ta hanyar email jama'a assalamu alaikum ga kadan daga cikin ra'ayin da kuke aika mana ta hanyar email sakonmu na farko ya fito daga Babandi Mamman Bande yace salam biyoyi Hausa muna kira ga gwamnati masu makwabtaka da jihar Zamfara ya kamata su dauki matakin kare iyakokin su domin yan bandaga da ake fatattaka na tsirewa zuwa makwabtan jihar ta Zamfara sako na gaba ya fito daga Husaini Ali Mai Gishiri Rijau yace salam biyoyi Hausa na so ku bani dama domin mika sakon ta'aziyya zuwa ga masarautar Kwanta Gora bisa ga babbar rashin da muka yi na uba kuma jagora wato sarkin Sudan na Kwanta Gora Alhaji Sa'idu na Maska da fatan Allah ya ji kansa ya gafarta mai ya baiwa ƴan uwa hakurin jure wannan rashi to kuma in ta mu tazo Allah ya sa mu cika da imani amin sako daga Sani Mai Lange-lange a wuri yace ya Allah ya sa ziyarar da shugaba Buhari je kai a jihar Imo yau Alhamis ta taimaka wajen kawo fahimtar juna tsakanin gwamnatin Najeriya da kungiyar masu fafutuka ta IPOP sai sako daga Shehu Adamu Rajau yace shugabannin mu dake akan mulki yanzu kuma suke neman zarcewa 2023 ya kamata ku sani cewa a saboda tuwon gobe fa ake wanke tukunya kuma duk wanda ya da kyau zai ga da kyau wanda kuma yi akasin haka zai gani kuma shi lokaci alkali ne to mun gode sai ku ci gaba da aika mana da sakonnin naku madalla da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma a takaice
Shugaban Amurka Joe Biden zai gabatar da wani sabon tsarin yaki da cutar corona wani jawabi da zai yi yau da rana a fadar White House biyo bayan karin masu kamuwa da cutar a kasar kakakin fadar White House Jen Psaki ta shaida wa manema labarai jiya Laraba cewa Biden zai gabatar da waɗansu hanyoyi shida da za su taimaka wajen samun ƙarin Amurkawa da za su yi rigakafi da zai hada da neman haɗin kan kamfanoni masu zaman kansu. Koriya ta Arewa ta gudanar da wani fareti yau Alhamis da karnuka da dawakai da kuma turoktoci sai dai babu makamai masu linzami bisa ga hotunan da aka yayata. An gudanar da faretin ne da tsakar dare na tunawa da cika shekaru 73 da kafa ƙasar ta Koriya ta Arewa.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu a madadin alheri Grace Abdulstia na gabatarwa sai kuma Julius Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Faballe nake cewa mu tara a shirin mu na daren idan Allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a sauraron shirin yau da gobe.